A Najeriya batun cin zarafi na fyaɗe ba karamin al'amari bane ke ciwo al'ummar kasar tuwa a ƙwarya inda a yan kwanakin nan matsalar ke ƙara ta gayyara a wasu jihohin kasar. A jihar Kaduna dake arewacin Najeriya an samu rahoton wasu gungun maza su hudu da suka aikata fyaɗe akan wata yarinya yar kimanin shekaru 13 da aihuwa bayan sun dirka mata kayan maye suka kuma jefar da ita a ƙarƙashin wata mota a kusa da gidan iyayenta a garin Ibadan na jihar Oyo. Wata yar matashiya ce aka buga mata dutse a kai bayan an mata fyaɗe lamarin da yi sanadiyar mutuwar ta. Yan rajin ganin an samu daidaito a tsakanin jinsi a Najeriya, Bushra Balogun ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta farga wajen magance wannan matsala.
Kamata gwamnati dai a san da za a yi da maganan nan don ya zama abin tar da hankali a cikin al'umma, kuma mutane da dama suna sun kira gwamnati a kuma da ma suka je har National Assembly aka je wurin masu sa doka. Sannan da za su bi maganan nan kuma su san duk wanda ya faru da shi samu kuma ko duk inda za a yi da su dai a saman dai gari dai ya samu lafiya kuma bai kamata a ce mutane suna yawo kana tsoro.
Amina Yaya wacce aka fi sani da Sarauniyar Arewa da ke fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya ta ce wannan matsala ta fyaɗe na da ban tsoro inda kafafen sada zumunta ke taka rawar gani wajen wallafa labarai iri daban-daban na cin zarafin kuma rashin ɗaukan tsauraran matakai ne ya janyo ake ci gaba da samun irin wannan mummunan aika-aika.
Abin da ya sa wannan abin ke ta ƙara faruwa shine saboda waɗanda suke wannan fyaɗe sun san cewa ba abin da za a yi musu, ba zai wuce maybe a je kotu ba, wanda dai yayi fyaɗin su da yawa sai a ga cewa sun tafi ba abin da ya faru da su. To ganin haka shine abin da ke ba wasu ƙwarin gwiwan aikata wannan mummunan laifin. Amma kuma ni a gani na hukuncin da nake ganin yafi a yi ma waɗanda suka yi fyaɗe shine hukuncin zama a gidan yari har abada, wanda idan aka kulle su a gidan yari bai kamata su fito ba.
Cikin wani bincike cin zarafi na yara a Najeriya an bayyana cewa ɗaya cikin yara mata hudu da kuma ɗaya cikin yara maza hudu suna fuskantar cin zarafi kafin su kai shekaru 18 ta kowace irin hanya, wanda hakan kuma ka iya gurguntar da yanayin tafiyar da rayuwar yaran kamar yadda Aisha Buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan adam tace.
To fyaɗe yana iya hargitsawa mutum yanayin tafiyar da komai nasa. Wani lokacin ma za ku ga mutum ko yana yawan jin haushi ko yana yawan fada, saboda idan tunanin yayi wa mutum yawa sai kaga ya kasa yin da zai yi, musamman idan aka samu yanayin da ba a yadda da cewa wannan abu ya faru da mutum ba, yakan iya saka su a irin zurfin tunanin da sai da tsananin taimako kafin su samu su iya fita daga ciki. Kuma irin waɗannan abubuwan idan suka tsananta sosai sukan shafi lafiyar kwakwalwa har ya zama mutum baya iya rayuwa yadda ya kamata, baya iya nishadi, baya iya walwala, baya iya harkoki da mutane yanda ya kamata.
Tsare-tsare na dokokin Majalisar Dinkin Duniya da kuma na kasashen Afirka sun yi hani akan aikata fyaɗe inda aka tsananta mutunta haƙƙin bil'adama a duk inda yake. Barista Umar mai nasarar faskari ya yi kira da a yi wa dokokin hukunta laifin fyaɗe garin bahul.
Wato ne wanda yake a kokari duk littattafai da suke tattare da dokokinmu wanda ya shafi haƙƙin mata, musamman abin da ya shafi fyaɗe, to ya kamata a sake duba su, a yi musu garin bahul, a gyara su. Kuma ka ɗauki sashi na 14, sakin sashi na 3 da na 4 da sashi na 15 da sashi na 16 musamman na 17 ma sakin sashi na 2 sun yi haramci mai zafi akan duk kokarin da za a yi a rika wulakanta waɗansu saboda wala Allah suna mata ko saboda suna maza ko saboda suna yara ko suna da manyan mutane. Saboda haka ya kamata a yi kokari duk yanda za a yi a kare haƙƙin mata ɗin nan.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.